الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا غوتا محرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبر كذوا مدينة نرهكرا دو ايا دقريبو دو دا أربعين دبيو واندي زو دي دا عشرين دبير غوتا تقواس أجريبورين كالندا دبو بيو دا عشرين wannan shine kaset din mu na 16 daga cikin jerin giyar karatu tukan littafin al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin babul wudu'i babun alwara muna cikin fara'ibuhu abubuwan da suka farlantu suka wajabtu akan mutum dangane da alwala kuma muna magana ne dangane da shafar kunne da kuma shafar kai haka ne ko haka a littafin yazo ko na'am yawwa ina san za a yi haka na'am kitabu tahara na'am shafi na 51 وفي الحديث الآتي بيان صفة مسحهما لنكو يو وتنات النيمانك مغانا نعم وفي الحديث الآتي بيان صفة مسحهما أتكين حديث نندزام كارنتا انجمانا زي من بياني دنگني دا صفر يد أكي شافر كاي دا كما شافر كني ومن منجا حديث دي قباتا واندا sahihi ne a ibnu majah ya rawaito shi da wasu daga cikin malamai cewa al uznan min ar ra's wato shafar kunni yana biyowa ne daga shafar kai wato tare da kai ake shafar kunni ruwan da ka taba da hannunka ka shafi kai to da shi ne kuma zaka shafi menene kunnanka to zamu ji yanzu siffar yadda shafar ta su suke gaba ki daya عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه الصباحتين في أذنه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنه وبالصباحتين باطن أذنه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء ومن زاد على ذلك على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء قم حديثي ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus yake cewa anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzan Allah kaifa tuhur ya ake alwala at-tuhuru anan ba ana nufin tsarki na kama ruwa na bayan gari ko fitsari ba at-tuhur bi ma'anar wudu domin ya tabbata hadisi da yawa manzo Allah yakan kira alwala da tuhur kamar yadda yake fada a wancan hadisi na cewa at-tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani ne bi ma'ana al-wudu shatrul iman wato alwala rabi ne na imani wala ilaha illa Allah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma fis samawati wal ard har ka da har zuwa karshe to shine anan ma yake cewa kaifa tuhur ya zan yi alwala fada abima in fi ina'in sai annabi yace a kawo masa ruwa a cikin ƙwaryar alwala al ina'u ana nufin kofi ko kuma koko ko kwano ko daro da mutum zai yi alwala budadde wanda zai tsoma hannunsa a ciki ya dinga farkowa fa ga salaka fayhi thalathan annabi sai wanke tafukan hannayensa sau uku haka ake bukata idan zaka fara alwala ka wanke tafukan hannayenka sau uku thumma ghasala wajhahu thalathan sa'annan sai wanke fuskar sa ma sau uku tunda ya wanke hannu to sai wanke fuska sau uku thumma ghasala zira'aihi thalathan sannan sai wanke kuma zira'insa wato tsintsiyar hannunsa singalalin tsintsiyar hannunsa sau uku thumma masaha bi ra'sihi sannan kuma sai ya shafa kayinsa to anan ba a ce sau uku ko sau kaza ba domin kamar yadda muka sani ya tabbata kana iya shafar kayi sau uku kana iya yi sau daya kana iya yi sau biyu kana iya yi sau uku kamar yadda ake yi a kowace gaba fa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udunaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da sabbaha haka ake kiranta sabbaha mai tasbihi ba sabbaba ba kamar yadda wasu ke kiranta sabbaba mai sabbabar da bala'i ma'ana da ita ake zagi da ita ake kaza ka shuna mutum ka zazzage shi ko kai kaza a'a sabbaha da ita ake menene tasbihi an gane magana da kyau ko to shine haka ake kiranta haka annabi ya kira ta sannan ya shigar da sabbahassa ko sabbahataihi wato masu bayanansa wanda yake tasbihi da su fi udunaihi a cikin kunnuwansa kenan haka mutum zai yi ko sai ya shigar da waɗannan a cikin menene a cikin kunne wa masaha bi ibhamaihi ala zahir udunaihi sai kuma ya shafa da ibhamaihi ibham ɗinsa guda biyu waɗannan kenan ala zahir udunaihi a bayan kunnuwansa kenan sai ka saka waɗannan a ciki sai kuma ka goya waɗannan a bayan kunnen sai ka murza an gane sabanin za ka ga wasu waɗannan suke sakawa sai ga mutum yayi haka ba daidai bane kuskure ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ne ka saka waɗannan sannan ka goya waɗannan a bayan kunnen ina fata an fahimta to haka annabi yake ala zahir udunaihi a bayan kunnensa bisabbahataini da waɗannan sabbaha din batina udunaihi su kuma cikin kunnensa ya shafa da su thumma ghasala rijlaihi thalathan annabi ya wanke kafafunsa duka sau uku thumma qala sa'annan sai annabi ya ce hakadhal wudu'u yadda ka ga nayi dinnan to haka ake alwala faman zada ala hadha aw naqasa wanda duk ya rage akan haka ko ya ƙara faqad asaa wa zalama to hakika ya saba mun kuma ya zalunci kanshi aw zalama ko kuma ya zalunci kanshi wa asaa kuma ya saba daga yadda aka ainihin wato ce masa yayi wato ya munana bai kyauta ba bai yi abin da ya kamata ba ina fata an fahimta wannan hadisi sahihi ne a duna qaulihi amma yazo a cikin hasanun sahihun amma zo ba da fadin sa auna kasa din nan ba fa innahu shaddun domin wannan ainihin wato kalma din shadda ce wato bata zo a cikin ruwayoyin da suka tabbata ba saboda haka sahihi ne sunan abi dauda ya fitar da shi haka sunan ibnu majah ya kawo wannan hadisi ne ingantacce saboda haka dai dama wannan hadisin abin da yake dauke da shi shine yadda mutun ya kamata ya shafa kunnan siffar yadda ake shafar kunni saboda haka daga yanzu karka sake sa wannan ko ka sa wannan a cikin kunnanka abinda ake sakawa su ne waɗannan sannan sai a goya waɗannan kuma a bayan kunnan sannan sai a ainihin wato murza a shafa a yi sama a yi ƙasa haka har sai an tabbatar da kunnan ciki da wajensa duka ya shafa an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai tahlilul lihya wato yadda ake tsefe gashin gemu li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حجكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل حديث يا تبتا حديث أنس بن مالك الله ذكر أنس بن مالك يا هذا مدى أنس بن مالك أتكن جنة الفردوس Anas bin Malik Allah ya yi mishi tsawon rayuwa yana daga cikin sahabban da suka zamanto a karshe-karshen rayuwarsu ko kuma suka ainihin wato yi rayuwa mai tsayi domin malamai suka ce Anas ya yi shekara kusan 150 a duniya an gane magana da kyau ko kuma yana daga cikin sahabban da Allah ya yi musu albarkar rayuwa da kuma albarkar dukiya daga cikin albarkar da Allah ya yi wa Anas Allah ya bashi kuɗi don haka ya tabbata kamar yadda wasu malamai suka kawo cewa dindin juma'a Anas yana danna raƙumi ya yanka a rabar da sadaka fi sabilillah an gane magana da kaga wannan mai dan kuɗi ne ko yana da kuɗi dan raƙumi ai ba karamin abin nan dabba bace ko rago aka ce kake yanka fa duk juma'a fa kana kokari gaskiya to balantana kuma a ce kana yanka raƙumi sannan Allah ya ba wa Anas tsawon rayuwa domin ya haura shekara 150 a duniya sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi ainihin wato a ƴaƴa masu yawa ya taba kiran babbar yashi yace mata ƴaƴana nawa tace to wanda dai suka mutu su 100 ne yanzu bari mu kafa hukumar census an gane ku sai ta kirga mana wanda suke raye na fata a fahimta kaga kamar ka ce ne kana da ƴaƴa 12 sun mutu to kamar haka ne 100 sun mutu amma bari mu je mu tattara sauran aje a kirga wanda suke raye to kaga wannan Allah ya bashi albarkar rayuwa Anas dan Maliku kenan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine to sahabi Anas dan Malik yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda Anas dan Malik yace annabi ya kasance idan zai yi alwala akhadha kaffan min ma'i sai ya debi kwarfar ruwa a tafin hannun shi fa adkhalahu tahta hatikihi ko hitikihi sai ya shigar da shi karkashin habashi ma'ana inda gemun sa yake kenan sai ya murza ya jika gemun haka ya jahi ya murza ya rarrasa ko ina na fata an fahimta to haka Anas dan Malik ya rawaito cewa manzon Allah yake fa khallala bihi lihyatahu sai ya cuccuda cikin gemun sa da gahin gemun sa wa qala sai annabi yace hakaza amarani rabbi azza wa jalla yadda kuka ga nayi dinnan to haka ubangiji na mai girma da daukaka ya ainihin wato umarce ni to malamai suka ce ko da Allah bai yi ka da arzikin gashin gemu ba ana so ka dabbaka wannan sunna din an gane ko ba lalle sai kana da gemu ba babu laifi dan ka dabbaka ta ga nufin cewa annabi yana yi to ni ma bari na yi to in kai kana da lada an gane magana da kyau ko kuma wannan yake nuna ashe masu gemu su suka more da sunnar manzon Allah a wannan fagen mara shi to ba shi da wannan sunnar kuma za mu zo mu ji daga cikin falalar alwala jama'a diddigon ruwan da ya diga a jikinka to ana kankare maka zunubi ne ana rubuta maka lada to wanda yake da gashi a fuskar shi wanda zai wanke yake da gashin gemu to duk ruwan da ke diga a haɓa shi ka san lokacin da mutum ya alwala za ka ga wani farfadin ruwa a kan gemun shi ko to duk wannan ruwa idan ya diga to ana kankare ma zunubi ne ana rubuta maka lada ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam Malik ya rawaito hadisin a cikin muwatta sannan Wahid Abdusalam Bali ya kawo shi a cikin littafin sa tariqus salihin ila rabbil alamin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan mutum ya zo yana alwala to in ya wanke fuskar shi ruwan da bi yake diga daga idanunsa to yana digewa da dukkanin zunuban da ya diba a cikin idanun nashi haka ruwan da ke fita a bakinsa wanda ya wanke bakin shi yake diga to duk zunubin da ya aikata da bakin nashi na magana ne na haramun ne da ya ci na kaza yana digewa da duk wannan ruwa da ya wanke abin nan ainihin wato bakin haka duk ruwan da ya wanke gemun shi da shi yana ainihin wato diga to yana digewa da dukkanin zunuban da ya diba haka in ya wanke hannayensa haka in ya wanke kafafunsa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane magana da kyau ko saboda haka alwala akwai falala shi yasa aka samu Bilal Allah madaukakin sarki ya masa rahama baya zama ba alwala a rayuwar shi kuma haka ake son musulmi tunda alwalan nan minti nawa ne zaka daura ta ka tashi kai ta sabgar ka da ita kuma wani Allah ya bashi lafiya zai iya yi awa biyar awa shida da alwala bata kare ba to kaga kana barin gara basa tana wuce ka don haka ka daura ta ka ci gaba da harkar gaban ka kuma ya tabbata daga cikin sunnar alwala ana so in kai ta karkabarta ta kariye sai kai nafila raka'a biyu haka bilal yake yi kuma wannan shi ya kai bilal aljanna har annabi yace laqad sami'tu dabbana alayka fil janna naji takunta kalminka a cikin jannatul firdaus akhbirni bi arja amalin ta'malu ko fa taf'alu gaya mun wannan aiki ne kake yi mai daraja haka wanda yasa naji takunta kalminka a gabana a cikin jannatul firdaus bilal yace manzo Allah ni ban san aikin da nake ba annabi yace tuna dai yace to daga cikin dabi'a ta shine ni bana zama ba alwala sannan in ne alwalar kuma bana yadda ta kare sai nayi nafila raka'a biyu da ita sai manzo Allah yace fa kadhalika to wannan shi kai ka aljanna saboda haka kar mu dinga wasa ibada ce mai muhimmanci kuma alwala daga cikin babbar kariya da take wa musulmi tana kare ki daga kulumboto da tsafi da ainihin wato hayaniya da kuma sihirce-sihircen mutane kuma a wannan zamanin namu kowa ya shaida cewa matsafa da makulumbota da kuma masu ainihin wato jifan mu da abubuwa mabambanta na tsafa tsafe wallahi suna nan sun yi ta a kanka in ma baka sani ba gara ka sani dan wannan rayuwar taka da kai kake raina wato kuma ka tsone wani ido kokari yake ya za a yi kasara ka ya za a yi ji ya sa a wurgo maka wani abu ya za a yi ayyuka ka to zamanka da alwala na daga cikin abin da ke baka kariya daga matsafa da sauran masu kulumboto Allah shiryar da mu shine yake cewa a kaman a menene a hakaza amarani rabbi hakanan ubangiji na yi umarce ni wannan hadisin sahihi ne yazo a cikin irwaul ghalil fi taqrid ahadisi manaris sabi sannan kuma yazo a cikin sunan abi dauda sannan yazo a cikin sunanul baihaqi ko shine haq din nan ko ko haq yazo a cikin ainihin wato sunanul baihaqi Allah madaukakin sarki ya musu rahama takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار الله يسوي تخليل أصابع اليدين تسفيفي وتياسن هنو mutun ya tsefe yatsunsa idan yazo yana alwala ya kama kowanne yatsa ya jajjashi idan yana alwala yana wankewa war rijlaini da kuma tsefe yatsun kafafu in ka zo alwala kar ka wanke iya kafar kawai ka tashi a'a ka kama yatsan kowanne ala hidatihi shi kowanne ka kama shi ka tsefe shi a wajen alwala shi ma yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me dalili yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi da yake cewa asbigil wudu'a ka kyautata alwala hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace ala adullukum ala ma yanqullahu bihil khataya bana nuna muku abin da ke kankar zunubai ba wayarfa'u bihi darajat yake kuma daukaka darajar dan adam sai manzon Allah yace isbagul wudu'i indal makari kyautata alwala a lokacin da baka so ana tsananin sanyi baka san taba ruwa amma sai ka tuna falalar alwala sai ka ce dan dumawa min shi uwar gida kaga matsala kenan yanzu in baka da uwar gida ka shiga billahi allazi la ilaha illa to wa zai dumawa ma ko ba haka bane kaga sai tafiya makota neman gawayi ko neman garwashi matsala kenan shi yasa wallahi ku daure ku yi aure aure akwai alheri da yawa akwai wani babban malami da ya tara alkhairan aure mana sunan littafin kenan alkhairan aure da yayi bayani akan irin abubuwan da mutum mai mata yake samu wanda wallahi wanda ba shi da mata ba zai samu wannan ɗaya daga ciki ne a dumama maka ruwa kai wanka ko a dumama maka ruwa kai alwala in baka da mata wa zai dumama ma ka sayo hita baka iya kunnawa baka tada gobara a cikin gidan kaga akwai matsala saboda haka su suka iya wannan aikin dole a bar musu kayan su ina fata an fahimta to shine sai ka ce bari a dan dumama maka ka daure ne kai alwalan nan duk da sanyin nan da ake to wannan yana daga cikin abin da yake daukaka darajar mutum inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayi alwalar tayi kyau kar ka wanke sama sama ka wanke kowace gaba da kyau isbagu alwudu inda almakari annabi yace wa intizari salati ba'da sala da kuma jiran sallah bayan sallah ko fadhalikum arribat fadhalikum arribat to wannan shine dan haka yake cewa a asbigi alwudu akutautata alwala wa khallil bainal asabi sannan ka tsefe tsakanin yatsu kaga annabi sai yace bainal asabi bai ce na hannu ba bai ce na kafa ba shi yasa malam zai ya tashi sai yace duka yatsun gaba daya ana so a tsefe amma an samu ruwaya ingantacciya da ta nuna cewa annabi ya ce a tsefe yatsun kafa wa balig fil istinshaqi kuma ka kai makura wajen shakar ruwa idan ka zo alwala illa an takuna sa'iman sai dai fa idan azumi kake yi ba a so ka shaka saboda kar ya zarce maka ya shiga domin wannan kofar hanci da kake gani ta can ciki suna da mahada da kofar makogaro ta haka in ka shaki abu yayi yawa to zaka ji shi a cikin makogaron ina fata an fahimta saboda haka ainihin wato ba a so ka shaka yayi oba idan kana azumi amma idan baka azumi ana so ka shaki ruwa da karfi sosai sai ya shiga sosai ka tabbatar ya shiga an gane magana da kyau ko wannan hadisi da muka ji sahihun ingantacce ne sabaka fi fara'idul wudu'i mun yi takhrijin sa a cikin babin da ke magana akan farillan alwala babin kafin wannan kenan an gane ko to wannan shine ya tabbata kuma daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce latanhi kannal asabi'a bituhur ko dai ku tsefe ku wanke ku tsaftace ya tsunku a lokacin alwala aulatan hikanna hannaru ko kuma wuta ta tsefe muku shi ta tsaftace muku shi ta wanke muku shi to kaga ku akwai matsala kenan to yasa ma wasu malamai suke ganin in dai wannan hadisi ya inganta to kamar ya nuna cewa a ainihin wato tsefewar ma zai iya zama kamar wajibi domin idan daga cikin ka'idar da ake gane abu wajibi ne shine a faɗi wani narko a kansa idan mutum bai aikata ba to kaga tunda an ce ko dai ku tsefe ku wanke ta wanku ko kuma ku batta wuta ta tsefe muku to kaga wannan yana nuna akwai me wato wajibi ne ma tsefewar kenan ko to wannan shine to wannan hadisi ne hasanun sahihun hasan ne kuma ingantacce ne an gane ko ya zo a cikin Imam at-Tayalisi ya rawaito shi watahannuku bil mubalagati fi kulli shay'in wal muradu bidhalika al mubalagati fi taqlil al asabi'i hatta taqhura wato abinda ake nufi da at-tahannuk din nan shine akai makura wajen tsefe ya su din har sai wato sun farkaku sun kuma fita daga dukkanin wata kazanta ko wani dauda ko wani datti to wannan shine abinda ake nufi da latanhikunna al-asabi bit-tuhur aw latanhikanna an-nar kaifa yukhallilu asabi arijlaihi to yaya mutun zai tsefe wato yatsun kafarsa yaya mutun zai tsefe su tunda mun ji na hannu to yaya kuma ake nini na kafa anil mustawrid bin shaddad qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره الله أكبر دغ مستورد ابن شداد الله يحدا مدشي أتكين دنت الفردوس يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم توضأ يا الولاء fakhallala asabi arijlaihi sai ya dinga tsefe yatsun kafafun shi bi khinsarihi da khinsar dinsa khinsar shine wannan dan kuri abinda bahaushe ke cewa dan kuri da dan kurin sa haka annabi ya sa a yatsun kafafun sa yana bi daya bayan daya yana tsatsefewa ina fata an fahimta to haka ake bukata in ka zo kaga kenan ya nuna da bambanci wajen tsefe yatsun hannu ya san hannu zaka kama ne haka kana ja kana wankewa haka an gane ba haka zaka yi ba ina fata an fahimta amma ya tsun kafa sune zaka sa wannan dan kuri kana bi haka kana tsefe su ina fata kun fahimci magana to wannan shine bambancin wannan shine saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ainihin wato a tsefe ya tsunsa na kafa bi khinsarihi da ainihin wato khinsar dinsa wannan shine dama waɗannan yatsu, wannan ana kiransa khinsar, wannan ana kiransa binsar, wannan ana kiransa menene? Wusfa, wannan ana kiransa sabba'a, wannan kuma ana kiransa menene? Ibham. Khinsar, binsar, wusfa, sabba'a, ibham. To haka sunayen waɗannan yatsu suke, kuma dukkansu sun zo ne a ruwayoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu ma mun gama jin farillan alwala da abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su wajen gabatar da wannan alwala, wanda za su taimaka masa kwarai da gaske wajen kyautatuwa da kuma ainihin wato tabbatuwar alwalarsa ta zamanto karɓaɓɓiya. Kai tsaye kuma za mu ji sunanuhu, sunnonin alwala. Me ake bukata mutum ya kula da su, wanda sunnoni ne a alwala, wanda yinsu ba wajibi ba ne, amma kuma suna daga cikin abin da suke ƙara wa alwala inganci da lada a gurin Allah. Awwalan as-siwaku. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Ko ya tabbata daga Abi Hurairah, daga Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yana cewa, laula an ashqa ala ummati, ba dan kan na kuntata ko in takura wa al'umma ta ba, la amartuhum bisiwaki, da na umarce su da yin aswaki, inda ko ma'a kulli wudu'in, tare da kowace alwala. Ma'ana ba dan kar na ce abin ya zama dole kuma ya zama mutane sun shiga takura ba, to da na ce duk alwalar da mutum ya zo kafin ya gama ta yi aswaki a cikinta. Amma saboda kar na sa wannan ta zamanto ta kuntata wa wasu, ko kuma ta sa wasu a cikin damuwa, ko wasu sun shiga cikin yanayi na kunci, ban wajabta ba. Amma dai akwai buƙatar mutum ya dinga yin aswaki yayin alwala. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? Kuma aswakin nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi wato mataharatul lil fami, wato yana tsaftace baki da tsarkake baki, wa mardatul lir rabbi, kuma yana jawo yardar Allah. Yasa aka samu Annabi yana yin aswaki a gurare kusan guda uku zuwa guda hudu a rayuwar shi. Na farko dai a lokacin alwala kamar yadda muka ji yanzu, na biyu a lokacin sallah, na uku idan Annabi ya farka daga bacci yakan yi menene? Aswaki. Na hudu idan Annabi ya shiga gida, Nana Aisha take cewa manzon Allah ya kasance yana shiga gida yana farawa da menene? Da aswaki yake farawa, baya farawa da komai sai aswaki. Na biyar shine lokacin da Annabi ya zo yin karatun Alkur'ani, domin ya tabbata a hadisin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa idan ɗayanku ya zo yana karatun Alkur'ani, to mala'ika idan ya jiyo karatun yakan zo ya tsaya a gaban wannan mai karatun Alkur'ani. To yana tsaye a gaban, sannan yana fala ya zalu yajunu, ba zai gushe ba, yana matsowa gaban mai karatun Kur'ani. Yajunu, yana karatu yana matsowa. Hatta ya ba'u fahu fifihi, Annabi ya ce har sai mala'ikan ya ɗora bakin shi akan bakin mai kira'a. Fala ya qara'u ayatan illa fi jawfil malaki, Annabi ya ce babu yadda za a yi karanta aya face a cikin baki da cikin mala'ikan take shiga, saboda yadda mala'ikan ya damfara bakinsa da bakin mai karatun Qur'ani. Kaga a cikin wannan hadisi na farko akwai falalar mai karatun Alkur'ani da kuma falalar shi kansa karatun Qur'ani, ta yadda mala'ika zai zo ya tsaya a gabanka kana karatun yana matsowa, kana karatun yana matsowa, har ya zo ya dora bakinsa a bakinka. Jama'a kuna fahimtar magana? In ba karatun Qur'ani ba, babu yadda za a yi mala'ika ya maka wannan. Ko sannan kuma bayan haka ya zo yana karatun yana saurara, sannan duk ayoyin da kake karantawa suna shiga bakin shi, suna shiga cikin shi. To kaga kuwa ai akwai abin takeici da kunya a ce mala'ika ya zo ya dora bakinsa a bakinka, ya ji wani gum hakan nan. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Ai ko matarka bai kamata a ce kuna dan abin nan kuma ta ji wani ham hakan nan ba? To balantana ko mala'ika, jama'a. Saboda haka a samu aswaki a dinga gogawa, jama'a. Ka dan samu buroshi, dan wani ba zai iya aswaki ba sai dai buroshi. To ko buroshin ne babu laifi, amma dai a ce ba buroshi ba aswaki, kai wallahi lamarin ba daɗi. Allah ya sauke. Dan haka yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Na'am. Abu na biyu daga cikin sunnonin alwala, ghuslul kaffaini thalathan في أول الوضوء غسل الكفين وانكي تابقا هنائي ثلاثا أفرقوا في أول الوضوء الرياين دا متنزي فار الولاء واتو كركتو بوتا كوكو مكوكو كوانك هنائيان كسونا سوقوكو أيائين دا ذاك فار نينيني الولاء توانا سنة جماعكنا فهنتر مغانا لكيوكو wannan sunna ne sai yace lima sabata an Uthman radiyallahu anhu saboda abin da ya tabbata daga Uthman dan Affan Allah ya kara wa Uthman yarda fihi kayatihi li wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hakaito mana yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yin alwala annahu ghassala kaffayhi thalathan cewa manzon Allah da ya tahi ya wanke wato tafukan hannayensa ainihin wato hasau uku to kaga wannan ya zama sunna kenan abu na uku daga cikin sunnoni aljam'u bainal madmadati wal istinshaqi thalathan bi gharafa wato hada tsakanin kurkurar baki har kullun ina gyara mana karkace kuskurar baki kurkura kaga magana da kyoku in kace kuskura to an kai naushi ba a samu ba kenan shine an kuskuri bakinka amma kurkura shine asalin Hausa wato hadawa tsakanin al-madmadatu kurkurar baki wal istinshaq da shaka hanci thalasan sau uku bi gharafa amma da kwarfa daya kun fahimci maganar da ke ku menene dalili yace lima bi hadisi Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu saboda hadisin da aka samu daga Abdullah dan Zaid fi ta'limihi li wudu'i rasulillah Allahu akbar jama'a ku duba yadda sahabbai suke aiki wajen karantar da addinin annabi Muhammad can mun ji lima sabata an Usman fihi kayatihi li wudu'in nabi abin da yazo daga Usman dan Affan na yadda ya hakaito mana yadda annabi ke alwala nan kuma muka ji daga hadisin Abdullah dan Zaid fi ta'limihi li wudu'in nabi wajen lokacin da ke karantar da mutane yadda annabi ke alwala to jama'a inda sahabbai aikin su kenan sai ta karantar da mutane yaya addinin annabi Muhammad yake to me dalilin da zai sa a zauna ba za a karantar da mutane yadda annabi ke addini ba wannan shine aikin sahabbai shine aikin tabi'ai shine aikin magabata karantar da mutane rayuwar manzon Allah addinin manzon Allah alwalar manzon Allah sallar manzon Allah kira'ar manzon Allah yadda annabi ke zama da iyalansa yadda ke zama da makwabtansa yadda ke zama da waɗanda ba musulmi ba ko duka waɗannan ana so a koyar da mutane dan su gane yaya annabi ya rayuwa sa yaya ya mu'amalarsa wannan shine ka'idar wannan addini labudda a karantar da mutane wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana rakum fi rasulillahi uswatun hasanatun amma fa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran hakika koyi ne kyau ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah da addini amma ga wanda yake so ya gama da duniya lafiya kuma yake ambatan Allah da yawa ina fata an fahimta labudda a koya mutane ya annabi addini ya budda a koya musu ya annabi yake duk wata ibada in ba haka ba to mutane za su ci gaba suna rayuwa ne a bisa wani tsarin da ba na manzon Allah ba kuma wallahi in suka tafi lahira suka je da wannan Allah ba zai karba ba me dalili saboda hadisi ne a cikin muwadda ta Imam Malik ainihin wato Wahid Abdussalam Bali ya kawo shi a cikin littafin sa wato ainihin wato tariqus salihin ila rabbil alamin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sahabbai suke tambayar sa yana fadin wata magana ne yace wajittu an qadra aitu ikhwani nayi fatan ina ma ga yan uwana fa qala sahabatu alasna bi ikhwanika ya rasulullah sahabbai suka ce mu ba yan uwanka bane ya manzon Allah قال بل انتم اصحابي يتي كو صحابينا لي ولكن اخواننا الذين لم ياتوا بعد سيدي ان اوانا سوني ودندا بس زو با زاسو دو نان غبا با اما حالتي سو با الله بي يي سو با زاسو زو باين مو من تفي فقال الصحابه سي صحابي سكه تي كيف تعرف اخوانك يا رسول الله يا متاني بس زو دنيا با كاي كما كانا تشوا زاسو زو تيا زاكا غاني سو اذا كا حدثو على الاخره sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su bima sai ya ce yanzu in tambaye ku yanzu idan mutum yana da khairu yana da doki wurran muhajjala wanda yake da farin danda uku yana da fari a kafa, yana da fari a hannu, yana da fari a fuska. Fa dakhala fi khaylin duhumin buhumi, sai ya shiga cikin garken dawakan da suke baki irin ne su, ba wani sofa ne ko sirka make a cikin su. Ala ya arifu khaylahu, ba zai gano inda nasa yake ba a cikin su, haka ne ko ba haka ba? Kana da doki, yana da farin kafafu, yana da bakin fuska, yana da fararen kafafun baya, farin fuska, farin hannu, farin kafafun baya. Sai ya bata, sai ka zo aka ce ai ya shiga cikin waɗannan dawakan, garken dawakan, su kuma duk gaba ɗaya dawakan nan bakake ne siduk. Shin dan Allah in ka shiga za ka gano naka ko ba za ka gano ba? Za ka gano naka da sauri, saboda higa siffarsa. Sai ya ce to ni kuma da haka zan gano al'ummata a cikin al'ummar duniya, saboda za su zo suna hasken fuska da hasken kafafu da hasken hannaye, min afaril wudu'i, daga gurabin alwalarsu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa sahabbai, ala ku saurara, layuzadanna aqwamin an haudi, idan kiyama ta tahi za a zo ana korar wasu mutane daga cikin al'ummata daga shan tafkina. Fa aqulu, sai in dinga cewa halumma halumma halumma, ku taho ga mu nan, ku taho ga mu nan. Mala'iku suna korar su a jikin tafkina, ni kuma ina kiran su ina cewa ku zo ga mu nan. A wata ruwaya aka ce manzon Allah zai dinga cewa innahum qaumi, mala'iku ku basu waɗannan ma nawa ne. Na fata an fahimta. Fa qala al mala'ika, sai mala'iku su ce laisu bi qaumika, waɗannan ba mutanenka bane. Innahum qad ghayyaru wa baddalu ba'daka, sun canza addini, sun canza ibada, sun canza aqida, sun canza duk wani tsari da kazo da shi bayan ka mutu, dan haka ba naka bane. Fa aqulu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ce fasuhqa fasuhqa fasuhqa, ai nesa da su, ni ma ba ruwana da su, ba ruwana da su. Me ya jawo musu wannan matsalar? Sun canza addinin annabi Muhammad, sun canza ibada, sun canza aqida, sun canza duk wani abin da annabi ya zo da shi. To shi yasa wallahi babu halaka ga musulmi sama da yin addini ba irin wanda annabi Muhammad ya karantar ba. Ko meye ne ya taso maka a rayuwarka ko a addininka, ka tambaya ina na annabi Muhammad? An gane maganar da kyau ko? Shi ne ai ranar Asabar nake ce muku, wasu har izgilanci suna cewa wai ga 'yan innal hamdulillah, nace kwarai da gaske mu 'yan innal hamdulillah ne, saboda innal hamdulillah annabi ne ke yin ta idan zai fara jawabi, haka ne ko ba haka ba? To mu 'yan innal hamdulillah ne wallahi. Duk wani jawabi da duk wani zaurance da karin magana da azancin zance akwai wanda ya kai annabi Muhammad, to wannan nasan mu shi mana. Da haka karka damu a ce kai dan ina da sunna, kai ina da kaza, duk karka damu, ka ce lalle muna nan daren abinda annabi ya yi kizami. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? Saboda haka kun ji sahabbai, sai a ce wannan yana hakaito alwalar manzon Allah, wannan ya zo yana karantar da alwalar manzon Allah. Maliku dan Huwairi, ka je ka karanta tarihinsa, ka je ka karanta kissarsa a cikin Bulughul Maram tare da sharhinsa Subulus Salam na al-Amirus San'ani. Daure kayansa ya bar Madina gaba daya, babu abin da yake illa karantar da yadda manzon Allah ke sallah. Ya je wannan kauye ya ce ku taro a masallaci, ba lokacin sallah bane, amma zan koya muku yadda manzon Allah yake sallah. Ya karantar da su kaza, ya karantar da su kaza, ya karantar da su kaza, sannan ya kara gaba. In ya ga sun koya, sannan sai ya tafi wani kauye. Haka ya dinga yi har rayuwarsa ta kare, yana karantar da alwalar annabi da sunnar annabi da sallar annabi. Jama'a kuna fahimta? Saboda haka kai ma in ka je kauyen ku ziyara, sai ka miƙe a masallaci ka ce jama'a ina da nasiha, kowa ya saurara. Wallahi jama'a wannan addinin sai an masa wannan aikin fa. Sai ka miƙe ka ce aya ɗaya ne ka iya, hadisi ɗaya ne, jawabi ɗaya ne ka iya, karantar da wannan. Ai annabi ya ce ballighu anni walau aya, karantar da wannan, sannan ka dawo idan an ƙara samun ci gaba ka je ka sake karantarwa. Haka ake yi. Ka zo yanzu ka ji ta'alim, ka fahimci wani abu haƙiƙanin fahimta, gobe da asuba ana idar da sallah, sai ka miƙe ka nemi izinin liman a masallacin anguwarku, ka ce imam ina neman izini a taimaka min, zan dan yi magana guda ɗaya, sai bismillah wani, sai ka tashi. Wannan abu guda ɗaya da ka koya, sai ka koyar wa al'ummar anguwarku. Wallahi idan muka yi haka, sunnar annabi za ta bazu ko ina. kuma za a yi aiki da ita kuma kana da lada to amma muna raina aikin ne muna ganin aikin wai na malamai ne kawai sahabbai ba haka suka rayu ba sahabbai sun dauki addinin nan nasu ne da na manzon Allah yadda annabi zai karantar haka su ma suke karantarwa yadda zai yi nasiha haka su ma suke nasiha idan sun yi kuskure a gyara musu in sun fada abin da ba daidai ba annabi ya ce ba haka ake yi ba kaza ake yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya dace da mu ya hada mu da kowa aljannar firdausi shine yake cewa fi ta'limihi li wudu'i rasulillah lokacin da yazo yake karantar da alwara annabi annahu tamadmada manzan Allah ya kurkuri baki wastanshaka kuma yayi shaka min kaffin wahida daga kwarfa daya fafa ada zalika falasan annabi ya haka sau uku me ma'ana wannan magana take nufi idan ka kwarfo ruwa ka san wasu rabawa suke yi in suka kwarfi ruwa sai su gunsa su kurkura baki sannan sai su sake kwarfo ruwa sai su haƙi menene hanci to ba haka ake ba abin da ya tabbata a sunna shine idan ka kurfi ruwa wanda zaka kurkuru baki da shi to sai ka gunsa sai ka rage in ka kurkura bakin ka fesar shawaran da ke tafin hannunka kuma sai kai me sai ka shafi ruwa da shi sai ka sake kwarfowa sai ka gunsa sai ka rage sai ka kurkuru baki sai ka fesar shawaran sai ka shaki hanci da shi sai ka sake idan sau uku kenan zaka yi ina fata an fahimta sai ka yi haka sau uku shine hadisin abin da yake magana a kai an gane magana da kyau ko to wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah Allah ya shiryar da mu al mubalagatu fihi ma li ghairi sa'i yana daga cikin sunna ana so mutun ya kai makura wajen kurkura da shakar ruwa sai fa idan azumi yake li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama wa balig fil istinshaki illa an takuna sa'ima wannan hadisi mun karanta hidan su ko تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنقله وتردله وطهوره وفي شأنه كله تقديم اليمنى على اليسرى daga cikin sunna a alwala ana so a dinga gabatar da wanke bangaren dama kafin bangaren ina hagu li hadisi aisha saboda hadisin nan aisha Allah ya kara wa nan aisha yarda ya hada mu da ita a jannatul firdaus tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu tayammuna annabi ya kasance kan so damantawa in an ce damantawa shine farawa da dama fi tanqulihi wajen saka takalmi annabi yana fara saka dama ne kafin ya sa hagu wa tarajjulihi wajen taje kai annabi yakan fara taje bangaren ainihin wato dama ne wannan sai yake nuna ashe daga cikin sunna ana so mutun ya bar gashi a kansa kada ya zamanto kullun kana kwalkwabo madalla da kwalkwabo ita ma babu laifi shari'a ta yadda an gane amma barin gashi a kai shi yafi zama sunna sama da aske shi to sai dai kuma anan mu lura da barin gashin ba irin barin gashi na shedanin mutane ba da turawan yamma ba ina fata an fahimta da mawakan music ba an gane ko da yan kwallo ko ba haka bane ka san su suna barin gashi amma na shegantaka sai a kwalkwale gefen can a kwalkwale a kwalkwale sai a tada gefen nan yayi sini haka ne ko ba haka ba nan ma ayi abin nan a shafe nan a shafe nan a fere shi a fere shi a fere shi tada shi kawai sai ya sini haka to wannan na arna kenan eh kana yin haka to shikenan kuma lamar ya baci kai koyi da arna zaka yi jawabi kuma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumi fa huwa minhum duk mutumin da yake kama da wasu mutane to yana cikin su kana yin kama da wasu mutane kana cikin su jama'a kun bayyana magana da kyau ko to saboda har karka kamantu da su ka bar gashi sai ka taje kayanka wajen taje wannan kaga dama taje hiye baya kaga dama taje hiye gaba kaga dama taje hiye kwanta duk babu laifi amma ka kwalkwala wani guri ka fere wani guri ka bar wani guri yayi tsini ko ya bazu to wannan kuma ai askin shaydanu ne ba askin sunnar manzon Allah bane ba barin gashi ne irin na hadisin annabi Muhammad an gane magana da kyau ko yawa banda kuma kitso Allah ya saka baba banda kuma kitso dan wani idan ya taje ya taje ko ya bar shi yawa sai kuma ya ji sai a kitse masa sai ya ganki da weaving ko weaving suke ce masa ne ko menene yawa zanan yahu ko ko zanan yawo to gaji to kaji kai daga jin yawo yawo kan ba mata bane jama'a kaga lamari ya baci akwai dayin kuma har ilau masu daya aski ai muna jin mun karanta a can baya da cewa annabi ya hana ai dayin in ba da bangaren abin da ya shafi lalle ba
mutun ya sa lalle a gemun sa ko a kayin sa amma in ba wannan ba annabi ya hana mutun ya daya gahin sa yayi baki to duka wannan bai tabbata a sunnar annabi ba shine kitaw wa tarajjulihi wa tuhurihi annabi wajen sarkin sa yakan fara da bangaren dama ma'ana idan yazo alwala yakan fara wanke hannun dama da kafar dama haka kuma in yazo wanka yakan fara wanke bangaren dama kafin hagu wa fi sha'anihi kullihi kai duk sha'anin annabi indai akwai hagu da dama to annabi yakan fara da dama ne kafin ina kafin hagu duk abin da ya zama akwai dama akwai hagu to annabi yakan fara da dama sannan ya ainihin wato hagu shi yasa ko da yanzu ana zauna haka sai aka kawo abinci ko abin sha ko abin rabawa to sunna shine ka fara da wanda yake ina dinka dama sai ka mika musu in kafin a iso na hagu ya kare to shikenan kai na hagu sai kai hakuri an bi sunna ne aka abin nan dinka an kana magana da kyau ko shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo abin sha sai akwai ɗaya daga cikin sahabbai yaro ne karami to yana gefen manzon Allah ta dama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dauki abin ya sha sai yace kai yaron nan ina jin Abdullahi dan Umar ne in ban manta ba yace kai ka fi cancanta a baka to amma akwai manya da suka girme ka a bangaren hagu in ka yarda in fara ba su kafin kai sai yace ya rasulullahi ina dai ni nake da haƙƙi zabi na ake nema yace yace to ban kaya na kawai yace ni nake dama ni nake da haƙƙi annabi yace gaskiya ne kake da haƙƙi yace to ban kaya na yace ta ya za a yi na yarda daga shanka inda bakinka ya kama nan ya kamata in kama an ba wani fa nan zai dora bakinsa akai ni bakinka ya kubuce mu yace wallahi ba zan iya ba a ban kana kawai ya rasulullahi ya karatu kawai shi ya karba ya dora bakinsa inda annabi ya shaye shaye yace to in an ga dama a ba wa sauran kuma an gane magana da ke ko to Allah ya sa mu dace shine yake cewa abu na hudu almubalagatu fihi ma okay mun gama taqdimul yumna ala al-yusra yadisa aisha kana rasulullahi sallallahu ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي كاجبو سب da kuma abin da yazo daga Usman ibn Affan cikin hikayar sa dangane da alwalar manzon Allah annahu ghasala al-yumna thumma al-yusra annabi da ya tashi san da ya fara wanke bangaren dama sannan ya wanke bangaren hagu wannan yana daga cikin sunna a cikin alwala sunna ta shida addalku tudawa ko لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه سبب حديث عبد الله بن زيد يكتوى أنزو من زن الله صلى الله عليه وسلم بثلثي مد لا يبس أكون مد لا يبس أكون مد تعلور أنا مد أنا بامود النبي دا أكي أونا شنكافة ko masara ko gero ko kaza a lokacin salatu abin nan zakatul fitr ba mud anan gurin ana nufin cikin tafin hannu na matsakaicin mutum wanda ba zabgege ba ba kuma kwajaja ba an gane ku matsakaici to an zo wa annabi da ruwan da bai wuce ɗaya bisa uku na wannan mud din ba annabi sai dinga cuttuɗa wada yi alwala da shi an gane ko sai dinga cuttuɗa zira'insa wasu hannunsa ko hannayensa da wannan ruwa wannan sai ya nuna mana daga cikin sunnar alwala ana so a yi amfani da ƙarancin ruwa kar a dinga ɓarna da ruwa za mu zo mu ci hatta malamai sun tafi a kan cewa ko a bakin kogi kake ƙarewar wadata kenan ko to kar kai ɓarnar ruwa a wajen wanka ko alwala saboda ruwa da kuke ganin sa ba karaman alheri bane kuma ba za ka gane alherin sa ba sai an rasa shi ana rasa shi a gida na awa ɗaya duk gidan sa ya rikice wallahi haka ne ko ba haka ba komai naka sai ya tsaya ka rasa inda zaka sa kanka mata su rasa ina sa kansu to amma ba za ka gane haka ba sai idan abin ya faru shi yasa manzon Allah ya kawo hadisi ingantacce akan cewa duk mutumin da ya hana ruwa to Allah ya tsine mishi albarka mai rowar ruwa don haka a cikin alkaba'ir na al-imamu az-zahabi ina jin da yazo kabira na 60 da wani abu
sai kawo kabira ta rowar ruwa. Rowar ruwa tana daga cikin babban zunubi. Malamin suka ce sai dai fa idan misali ka kashe kuɗi wajen tattalarsa da kuma ta abin nan ainihin wato samun sa, ka killace shi a wani guri ko ka nade shi a wata leda misali masu fiye wata, misali kaga ai su sun yi wani aiki wajen tattala wannan ruwa din da kuma kashe masa kuɗi. Ina fata ku fahimta. To a karkashin wannan idan suka ce sai ka biya sannan su baka, to wannan ba su da laifi, suna kan daidai. Amma mutumin da ya tona ko bohol ko kuma mutumin da ya tona rijiya ko mutumin da yake da tafki a cikin gidan a kofar gidansa ko a gonarsa sai ya hana al'umma ruwa, to wannan akwai tsinuwa ta musamman daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ruwa arziki ne na Allah, ba a so ai wasa da shi, ba a almubazzaranci da shi. Saboda haka ana so mutane su karanta ruwa a lokacin ainihin wato alwala ko kuma a lokacin wanka, ba a so a dinga zubar da shi haka sidda saboda kawai an ganshi galala. Saboda haka manzo Allah yayi alwala da ɗaya bisa uku na muddi na ruwa, faja'ala yadluku zira'aihi, ya dinga ciccuda ainihin wato zira'insa da hannunsa. An gane magana da kyau ko? Na'am. Sunna ta bakwai shine taflithul ghusl, ukuntar da wankewa. Wato abinda ake nufi da taflith shine duk wata gaba a wanke ta sau nawa? Sau uku. Li hadisi Usman anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan thalathan, kamar yadda ya tabbata daga hadisin Usman dan Affan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa alwala sai wanke kowace gaba sau nawa nawa? Sau uku uku. Wa qad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan marrata, kuma ya tabbata a hadisi ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau nawa nawa? Sau daddai kowace gaba ya wanke ta sau daya. Yasa ina jin in ban manta ma Imam al-Bukhari san da ya bude babi babul wudu'i thalathan thalathan, yace babul wudu'i marrataini marrataini, sai yace babul wudu'i marratan marratan, dukan su ya bude musu babi. Kuma kowanne ya kawo hadisi da suka nuna cewa annabi yakan wanke gabobin alwala sau uku uku, yakan wanke gabobin alwala sau biyu, yakan wanke kuma gabobin alwala sau daya. An gane? Kuma kowace gaba yanzu kun ga ai kai dazumin ji da aka zo ana maganar sau uku uku, amma sai aka ce sai ya shafi kayansa sai aka shiru. To ya tabbata a sunna shafar kai ma ana iya yinsa sau nawa? Sau uku ko sau biyu. Jama'a kun fahimta? Yadda ka wanke kowace gaba sau uku ko sau biyu, to haka kai ma in ka zo ka taɓa ruwa ka shafi kai ka shafi kunni, ka sake taɓa ruwa ka shafi kai ka shafi kunni, ka sake taɓa ruwa ka shafi kai ka shafi kunni, ya tabbata a sunnar manzon Allah. Kuma ita sunna idan aka ce ya halatta kai waccan kai waccan, to abinda ake nufi da raya ta shine wata ran ka dinga cancanjawa, kada ya zamanto kullum ka doge wa yin abu kwaya daya. Wata ran ka zo za ka yi alwala duk gabobin sai ka wanke sau daya kawai. Duk wanda ya tambaye ka ka ce haka annabi yake. An gane? Wata ran ka zo alwala sai ka wanke gaba daya gabobin ka sau uku. Wata ran ka zo alwala ka wanke duk gabobin alwala sau biyu. Jama'a kun bayyanci magana? Wataran kuma ka yi combination, ya halitta kuma ka yi combination. Kafa ka wanke ta sau uku, hannu ka wanke sau biyu, fuska ka wanke sau daya, ya halitta. Ka kauraya, ina fata an fahimci magana. Yawwa, duk ya halitta. Kuma fa'idar da ke cikin mutum ya san wannan sunnonin kuma ya aiki da su. Yanzu misali, mutumin da ya zo zai shiga sallah sai ya samu yanzu ladan yake kiran sallah. Kaga ai yana da cikakken lokaci ko? Nan idan ya wanke gabobinsa sau uku uku zai gama har ya zo ya samu menene? Ya samu sallah. Amma da Allah wanda ya zo ya samu an yi raka'a uku saura raka'a ɗaya fa, kuma yanzu zai yi alwala. Kaga idan ya ce zai yi wanke ko ina sau uku uku ƙarshenta har wannan raka'ar ma ta wuce masa, to fa'ida a nan gurin sai ya wanke gabobinsa sau nawa nawa? Ɗaya, ta yadda zai samu ya zo ya samu wannan raka'a ɗin. To shi ya sa gudanar da sunnonin akwai fa'ida hatta ga yanayin yadda za ka tsinci kanka wajen samun jam'i ko wani abu makamancin haka. To shi yasa a dinga raya waɗannan sunnoni ɗin, yana daga cikin abin da malamai suka ainihin wato karantar da mu. A ana nuna min lokaci yayi, amma bari mu karasa wannan magana. Wa kada saha annahu a tawadda'a marratan marratan, ya inganta cewa annabi yakan yi alwala sau biyu sau biyu ko sau ɗaɗɗaya sau ɗaɗɗaya, wa marrataini marrataini, kuma yakan yi sau
bibbiyu sau bibbi. Wannan hadisin hasanun ne sahihun, ya zo a cikin sahihu sunan Abi Dauda, kuma ya zo a cikin Bukhari min hadisi Abdullah bin Zaid, wa rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi min hadisi Abi Huraira. Dukansu Imamu Abu Dauda da Tirmidhi sun rawaito shi daga ruwayar hadisin Abu Huraira, Allah ya kara musu aminci da yarda. Wa yustahabbu tikraru mashi ra'si ahyanan, wani lokaci an so a maimaita shafar kai din. Lima saha an Usmana annahu tawadda'a fa masaha ra'sahu thalasan, ka gani? Saboda abin da ya inganta cewa Usman yayi alwala da yazo shafar kai sai ya shafe shi sau nawa? Sau uku. Wa qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a hakaza, sai ce naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala irin yadda ka gana yayi din nan. Ka ga ya nuna kenan ana iya shafar kai sau nawa? Sau uku, kamar yadda ake wanke kowace gaba sau uku. Jama'a za mu dakata a nan, za mu tashi at-tartibu, wato jerantawa. Abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da ni da ku a cikin ladan. Wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike, da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya kankare mana ya yafe mana. Hadha huwa ma indana wa billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.